Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19:31:49 kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun haɗa da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niya birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a Kudushi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 7 ga watan Oktoba 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai kan tattaunawar shugaba Trump da shugaban Ukraine. Ya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba barkonon tsohuwa kan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya. Jami'ar Ennahda mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshe nasara a zaben majalisar dokokin kasar Tunisia.
To, a Najeriya, majalisar dattawan kasar ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin maido da karɓar haraji na iyakokin shiga gari wato toll gate a manyan hanyoyin da ke cikin faɗin kasar. To, ko me majalisar ta hango?
Kamar yadda wannan lokacin da muke muna da ƙarancin kuɗi ƙwarai da gaske kuma ga buƙatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro ruwan ji sai an ciwo bashi kafin haifandin budget to tun da akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi duba.
Sannan Amurka ta saka tukuicin dala miliyan 5 kwatankwacin naira kusan wato biliyan 2 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga cafke wani mutum da take neman ruwa a Jallu a nahiyar Afirka sai dai batun ya janyo kace da ce.
Eh za a same shi in dai aka fudda mana huci suna da hali wanda za su same shi insha Allah
su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba balle kuma a ce wani mutum haka
to za a ji kowaye ake neman ruwa a Jallo idan aka biyo mu a cikin shirin wanda har ila yau yake tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safi Hashim zai gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu din ga muryar Amurka. Zaid ya ce sabon mai kwarmata bayanan yana da abin da lauyan ya kira masaniya ta ainihi game da tattaunawa ta wayar tarho din da aka yi da Trump wanda hakan ke tabbatar da ainihin korafin mai kwarmato na farko na cewa Trump ya buƙaci gwamnatin kasar waje da ta kwakulo wata tabargaza game da ɗan takarar shugaban ƙasa a shekarar 2020 Joe Biden. Kafin wannan lokaci Trump na korafin cewa mai kwarmato na farko ya gabatar da abin da ya jiyo ne daga waɗanda su ma jiyowa suka yi game da wayar tarho ɗin da Trump ya buga ma Zelensky. Kiran ya nuna Trump na gaya wa Zelensky da ya binciki zargin aikata almundahan a Ukraine da ake ma Biden da ɗansa Hunter, lamarin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige Trump da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta yi. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin buris da umarin hana rufe fuska. An yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birni rike da lemomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu. Ranar Juma'a gwamnatin Hong Kong ta hana mutane sa abin rufe fuska a wuraren da ake zanga-zanga ta wajen amfani da wata dokar ta ɓaci da tun zamanin mulkin mallaka wadda rabon a yi amfani da ita tun a shekarar 1967 don murƙushe wata zanga-zanga. Yayin da aka rufe rumfunan zaben majalisar dokokin kasar Tunisia jiya Lahadi, jami'ar Ennahda mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshe nasara. sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar Inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jami'ar Heart of Tunisia ta samu hamshakin mai kafofin yada labaran nan Nabil Kiro kuma ana iya cin kujeru 30 zuwa 35 sai dai babu wata jami'a da ake tunanin za ta iya samun cikakken rinjaye wanda hakan yana nufin duka wacce ta yi nasara dole ne ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Zaben wanda shine na biyu tunda aka hambarar da shugaba mai fada a ji Zainal Al-Abidin bin Ben Ali a lokacin da boran juyin jihali na kasashen Larabawa a shekarar 2011 na masa ganin zakaran sanin dafin makomar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi ranar 13 ga watan Oktoba. Duka jami'in biyu sun kira taron manema labarai jiya Lahadi inda suka yi ikirarin yin nasara. Ana kyautata zaton za a bayyana sakamakon zaben a yau Litinin. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Iraki a arangamar da aka kwashe kwanaki 6 ana yi tsakanin masu zanga-zanga kan manufofin gwamnati da jami'an tsaro ya ƙaru zuwa 104 zuwa jiya Lahadi yayin da zanga-zangar ta ci gaba zuwa washegari. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Iraki ya ce mutane 6,107 sun ji raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar Talata. Ciki har da jami'an tsaro 2,200 ya kuma ƙara da cewa 8 daga cikin mutane 104 da suka mutu a arangamar jami'an tsaro ne. An ci gaba da zanga-zangar a jiya Lahadi ta yadda wasu ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka haɗu a wajen garin babban birnin ƙasar ta Iraki Baghdad. Wasu shaidu sun ce sojoji sun yi harbi a inda masu zanga-zangar suke kuma sun rufe wata babbar hanya da take kusa da birnin Sadar don su hana masu zanga-zangar dannawa gaba. Zanga-zangar da aka gudanar ranar Asabar da daddare ta hallaka mutane akalla 19. Dubban masu zanga-zanga na gudana da tattaki a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine don nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba Vladimir Zelensky na shirin zaɓe a yankin gabashin Ukraine da yake ƙarƙashin ikon 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha. A lokacin da suke gangamin masu zanga-zangar sun yi Allah wadai da shirin zaben da cewa mika wuya ne ga Rasha. A ranar 1 ga watan Oktoba ne Ukraine da Rasha da kuma masu shiga tsakani su Jamus da Faransa suka saka hannu akan wata yarjejeniya tare da 'yan awaren akan tsarin da za a bi wajen gudanar da zaɓe a gabashin Ukraine. Zelensky ya bayyana yarjejeniya a matsayin wajiba kuma mataki na biye da shirin gudanar da taro tare da shugabannin Rasha, Jamus da kuma Faransa don a kulle yarjejeniyar zaman lafiya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka fara da Najeriya, kwamitin kula da ayyuka ƙarƙashin Sanata Adamu Alero ya ce ya shirya tsab wajen ganin an dawo da shirin karɓar harajin iyakokin shiga birane a manyan hanyoyin da ke faɗin ƙasar, waɗanda aka fi sani da toll gate a harshen Ingilishi, kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kuɗaɗe har miliyan 360 wajen rusa toll gate ɗin da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na ƙasar ba tare da sake gina wasu ba, wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa Sanata Adamu Alero ya ce matakin rusa toll gate ɗin ya ba su haushi.
Gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an rushe wayannan toll gate ɗin, ba ma kamata yayi a ce an rusa su ba, a ce ma an anja ya tolgate din a bar gidan nan wani lokaci zai zama tilas a sake dawowa na tolgate din kuma ina wannan lokacin da muke yanzu muna da ƙarancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro ruwanci sai an ciwo bashi kafin haifandin budget to tunda akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba
to menene yayin zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hanyoyin kasar ga sanata Adamu Aliyero da bayani
muna so mu kawo wani tsari na shigowa da ƴan kasuwa a ba su hanyoyin nan su jina cikin dan lokaci kaɗan kuma a ba su dama su yi tollgate su karɓi kuɗaɗen da suka gina hanya ɗin ayyukan misali daga nan har zuwa Kano na tabbatar mutum zai shiga dai ya san da shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku ya isa Kano ya biya kila 3,400 mun duba ƙasashe da dama inda ake wannan tsarin na ga haka nan a Malaysia na ga haka nan a Morocco Egypt ma nan kusa gare mu ƙasar Masar sun ba suna yin haka nan Najeriya kadai ce kawai za a ga an yi hanya kilometer wajen 200 a ce mota ta bi ta wuce ba ta biya ko a rini ba
ga masu nazari a fannin tattalin arziki irin su Abubakar Ali wannan yunkuri na dawo da tollgate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rashawa ko sama da fadi da kudaden da za su shiga aljihun gwamnati
already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya ba mai wai za a ci bashi ba ai aikin yau da kullun saboda haka muna cikin matsala tsananin matsala muna cikin ta saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita haraji ne wanda yake suke kan hanya wanda kuma ya kamata a yi saboda ba gwamnatin da za ta tafi yadda tattalin arzikin ta ko tafi yadda gwamnati ta biya bukatun talaka ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba
abin jira a gani shine tasirin da dawo da tollgate ko kuma karban kudin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a kasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
shirin jami'an ne Ingila to ji haka da na Italia in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da
kai a daidai lokacin da tattaunawa da yan bindigar jihar Katsina ke samun nasara har ta kai ga an sako wasu yan jihar da aka yi garkuwa da su ta jihar Zamfara kuma ke fuskantar koma baya masana na ci gaba da bayyana alfanu ko aka sun haka da ke tattare da yin sulhu da ƴan ta'addan daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai na aika mana
a bayan gwamnatin Zamfara Dr. Bello Mutawal Lamaradun ya ziyarci hedkwatar sojojin kasa da na sama a nan Abuja inda ya nemi sojojin su tsagaita wuta bayan da ya fara sulhu da ƴan ta'addan to ko me sojojin kasar za su ce akan haka tambayar kenan da naiwa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar
ne abin da zai kawo zaman lafiya ne a nawa fahimta ya kamata a dauki matakin da zai zaza a dauka saboda ganin cewa an kare rayukan mutane ba karaman musifa bane haka kawai a ce an samu mutum an kashe shi haka siddam wannan babban al'amari ne wanda ya kamata duk wani mataki da ya kamata a dauka karfin soja da sasantawa din da tattaunawa da mutane wanda suke da niyan su tsayar da wannan abu in za a tattauna su tsayar wallahi alhamdulillah yana da kyau ai haka amma kuma lalle ne kuma mu tabbatar da cewa ta hanyar karfin soja ma mun tabbatar da cewa muna position din da zamu iya wani abu idan wanda suka nuna cewa su ba sa so
biyo bayan wannan sulhu yanzu ƴan bindiga dadin sun tsoko baki ɗan ƴan jihar Katsina da suke yi garkuwa da su kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Abdulbaram Bulunfashi ke shaida min
yara gwamna Katsina wato Right Honorable Amid Bello Matari ya anshi mata 13 tare da ƴanana guda biyu wata ma jiya a kwanan ta daya da haihuwa guda kuma shekaran shi to kaga sun zama 15 kenan waɗanda masu garkuwa da mutane suka saki to kuma da bincike ya gani cewa su ne na ƙarshe ɗan asalin jihar Katsina ko ina waɗanda ake tsare da su waɗanda masu garkuwa da mutane suka kama suka tace da su
waɗannan masu garkuwa da mutane sun sako su ne da radin kansu ko kuma gwamnatin Katsina ta biya kuɗin fansa
a'a shi sun kawo ba a biya ba
to amma a baya-bayan nan ƴan bindigar sun sake afkawa jihar Zamfara dukko da wannan suhu da aka yi a baya al'amarin da ke jan hankalin masana tsaro irin su Dr. Kabiru
a na mu fahimta akwai kuskure wurin tattaunawa shi tattaunawa in zaka yi to kai shi a mataki na kana da karfi kai shi a mataki na kana da rauni to inda muke ganin kuskuren da gwamnatin Zamfara da na kasan da suka yi kenan kusan yanzu wayannan da bahara suna ganin sun fi karfi kuma sun bukatar su ake bi idan ka bari suna ganin cewa sun fi karfi kuma duk bukatar da suka gabatar shi kake biya musu to akwai kuskure a nan
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To gwamnatin Amurka ta bada sanarwar saka tukuicin miliyoyin daloli ga duk wanda ya bada bayanan da za su taimaka a cikin mutumin da ya jagoranci harin da ya halaka sojojin kasar hudu da wasu takwarorinsu na jamhuriyar Niger wato shugaban reshen kungiyar IS a yankin Sahara Adnan Abu Walid Al-Sahrawi wakilin muryar Amurka ya mai Suleiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani
A yayin taron addu'o'in da aka gudanar a ƙarshen mako don tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sandiyar kwantan ɓaunar ƙauyen Tango-Tango ne, jakadan Amurka a Niger ambasada Eric Witeka ya sanar cewa ƙasarsa ta fara neman Adnan Abu Walid Al-Sahrawi ruwa a Jallo, saboda haka ta yi tanadin miliyan biyar na dala ga dukkan wanda ya tsegunta mata bayanan da za su ba da damar kama shugaban reshen ƙungiyar na IS a yankin Sahara. Wanne a washegarin faruwar wannan al'amari ya sanar cewa kungiyarsa ce yake da alhakin kai wannan hari na ranar 4 ga watan Oktoba 2017.
The government of America envisaged an onsite and reconfirms
Puvanta. Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan kuduri, Abdu Alhaji Idina haɗin gwiwar kungiyoyin FSCN na kallon abin tamkar wata hanyar karfafawa Amurkawa gwiwa a duk inda suke a duniya, yana mai cewa haƙa za ta cimma ruwa.
E za a same shi in dai aka hudda mana huci suna da hali wanda za su same shi insha Allah tunda dai kaji sun yi wanga abun to kakkai mamaki za su same shi ka san su Amurka ba su wasa da yan kasar su kamar trophy ne za su ba yan kasar su ce ai wannan wanda ya kashe sojinan mu yanzu mun same shi yan kasar suna jin dadi
shi ma maga takardan kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ACP alkhair Alkunci Auciki da ke daya daga cikin askarawan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen MNG na cewa ba wata tantama Adnan Abu Walid na iya fadawa komar Amurkawa cikin dan takadirin lokaci muddin aka mai da hankali akan tsarin samar da bayanan sirri
America da Angleterre sun yi kowa sani shi suna da experience cikin shi kuma nan kasashen wanga na Sahel sun sassage opuwanke bai yiwa ne a zamna a rasa wanda za su kai labari ko su maido labari kenan inda a neman shi ne ake gaskiya ne ana neman shi za a samu shi ba da wahala ba
to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu domin Abdurrahman Al-Kasim wani mai sharhi akan sha'anin tsaro na da ja a game da tasirin wannan mataki
su dake da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba balle kuma a ce wani mutum haka wanda ke yawo cikin gari ko yake takasi ko wani ne a ce ya gano inda yake ba za a ganowa ba
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a can yankin na Tango Tango dake jamhuriyar Niger agogo na cewa karfe 6 na safe ne da minti 17 wato ɗayan dare kenan da minti 17 a nan Washington DC da muryar Amurka ke muku magana kai tsaye yanzu ga Sarfi Hashim Gumel da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum a yau Shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. Cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Musa Ahmad Funtuwa, wanda ke zaman mataimakin shugaban kungiyar, ya yi korafi kan yadda kuɗaɗen tallafi da kungiyar ke samu ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. Haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Bayan da shirin ciki da gaskiya saurari korafe-korafen da aka gabatar mana. Wakilin wannan fili ya garzaya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin Najeriya Muktar Sali wanda ya ce suna sanar da barwar da ke faruwa kuma za su dauki matakin sulhun ta takaddamar.
Sunana dai Kwamra Muntari Sale, sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya.
Muntari Sale, ba yau aka fara zantawa da kai ba, ka ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina Alhaji Musa ko kuma Malam Musa Huntuwa yi a wannan shiri da ciki da gaskiya. Ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan kungiyar. Shin kuna da wannan labarin abin da yake faruwa a Katsina?
To, ni a matsayina na sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, sarkin makafin Katsina ya kira ni ya mun wannan bayani. Ciyaman ɗin makafi na jihar Katsina ya kira ni mun tattauna akan wannan magana rikici nasu, kuma mun yi magana da shi Musa Ahmadu Funtuwa akan wannan rikici nasu. Na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakaninsu, wanda in suka tsaya suka fahimci junansu wannan rikicin za su iya su daidaita abunsu ba ma tare da wani yasa.
Ya za a yi su fahimci juna tun da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi, ba ma asusun ake sawa aka taɓa sawa ba wani lokacin, asusun na mutum ne kawai, wani in an sa kuɗi sai a gaba sana sun yi layar zana. Ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta?
Eh, na ji bayanan da ya yi. A bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai, asusun kungiya an share shi. Kuma ne mamaki da naji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki. An kira miliyan 5, an kira miliyan 7, an kira miliyan 2. To kuma ne abin da ya bani mamaki? Yau ɗin nan, yau ɗin nan ba wai jiya ba, ni na tabbatar da na kira ciyaman ɗin makafin Katsina ya ce min gashi a gurin bara. To idan ku hadde zan samu naira miliyan 5 in juyar da ita in ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 7 ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 2 a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba, kuma ban babbara ba. To ko zalunci ne wannan, gaskiya zan roki Allah ya raba ni da shi. Kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan, na tuntuɓi sarkin makafin Katsina, na tuntuɓi ciyaman ɗin makafin Katsina, na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin Katsina ku gaya mu, domin zuwa za mu faɗa wa duniya abinda hali take ciki. Da suka tabbatar mu wallahi su babu wata magana tsakaninsu, su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya. So da sun kina ce to da kuka dakatar da shi ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna, wannan abun bai wuce sulhu ba. Kuma in kun ce kun dakatar da shi, ina maganar zonal coordinator namu na arewa ta yamma, ina kuma shi ciyaman ɗin makafin namu na ƙasa, a ta neme shi ya zo ya shiga, domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalan ne ba tare da abin nan ba.
Wannan maganar tun da yanzu ka ji korafin da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya yi, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina. Bayan wannan mukami naka na sakataren labaru, kai a Katsina, kai ba Katsine ne?
Haka.
Yawa. To, faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan
mutum? Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga ta fita, dama ita a kullum abin da take fafutuka ta haɗa ya kan ƴaƴayenta. To mu za mu neme su, za mu nemi mai martaba sarkin makafin Katsina, za mu nemi ciyaman ɗin makafin.
Waye ne sarkin makafin Katsina?
Sarkin makafin Katsina shine Garba Nahuta, shine sarkin makafin Katsina. Za mu neme shi, kuma za mu nemi shi ciyaman ɗin makafi na Katsina, za mu nemi shi Musa Ahmadu. Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga, za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su, wanda an yi wa kowa adalci, magana gaskiya a ciki.
To, Muktari Sale, in haka ne, akwai abin da ya faɗa cewa shi Musa Ahmadu ya ce wata ma matsalar ita ce shi shigi da ake samu, ko rashin kowa bai baya riƙe aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya. Wato, ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi, shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya matsayin sa na shugaban kungiya ba shi shige tsakani.
Wannan ina so in tabbatar maka da haka, ka san duk abin da ya ginu a kai to yana da wahalar kankarewa, amma yanzu saboda wayar da kan al'ummarmu da muke yi, sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki, shugaban kungiya ya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya, ina tabbatar maka an fara samu cimma daidaituwa a haka.
Wato Muktar Sale, a kusa da ƙarshe shin ita kungiyar ku ta Arewa, in ba shi shige za a yi muku ba kenan, shin kuna da kuɗi a banki, wato ma'ana akwai kuɗaɗen da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokin ku na kungiya?
Ka san ita kungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi, dole irin mutanen dai da mu wanda ake muke kamar yadda na gaya ma ma'anci ne 5-10 mu tattala, saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutukar da take tana kokari, yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta, kungiyar nan za ta yi kokari ta karo-karo ko dan abin da gare ta a akawun dinta ta dauka ta ga ta tallafa wannan makahu ya tafiya yi karatu dan ya samu dogaro da kanshi, saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace-barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kamar na baya sun tsaya sun tallafa mana, kuma an tsaya an fadakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan ba.
Tare sai da kunci ka ba mu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike dan gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci.
Wallahi insha Allah ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wannan bayin Allah, domin mu ba jin dadin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke sa'insa da ita, wannan kace na ce yace wannan yace ba jin dadin mu bane irin wannan.
A ƙarshe Muktar Sale gaba daya rufe mana da wasu baituka biyu na infiraji masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya.
In aka zare ma da sata ha sada kwace da keta, sakalabu da yawa mugunta, mansa salla lokacin ta zinifi ne babu musu ba, sa su zalunci da kwace cin amana kar kuma ce, har dabo aikin batacce ludoma dogomin zance halaka ne wanda bai bari ba, ba ka kasa isara banka ba ka ketara rizikinka inda saura rayuwanka sai a sa cuta jikinka ba ka waye gari da lafiya ba.
To masu raro kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi reshen jihar Katsina da kuma alƙawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka anan zamu dakatar da shirinmu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zahaddin Sani da Nasir Adami Al-Hikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma sai labari a takaice.
An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump yayi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu din ga muryar Amurka. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama, yayin da dubun-dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin biris da umarnin hana rufe fuska. An yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birnin rike da laimomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu. Yayin da aka rufe rumfunan zaben majalisar dokokin kasar Tunisia jiya Lahadi, jami'ar Inhad mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshe yin nasara. sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar Inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jami'ar Heart of Tunisia ta su hamshakin mai korafin.
Kamar Allah a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe masu haro da aka makawa ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma dan anjima da hantsi za mu damu ku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan malama Ramatu Garba Direba bakin kasuwa a Damban jihar Bauchi wacce Allah ya warasuwa a makonnin da suka gabata da fatan Allah ya jikanta amin. In zama da din shi Muhammad Hafiz Baballan da kuka ji ya ta ni gabatarwa sai Ciyu Bahiru Jeje ne da kuma injiniyan mu Jimmy Cook Mahmud Lalo ke cewa sai mun hada shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu. Afrique.